أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم سورة رمو كسكونيسا دغا gidan wannan radio mai albarka na Dala FM. Muna farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci mai tarin albarka, a wannan juma'a mai albarka, tare da dan uwana Adam Suleiman da yake taimaka mu wajen gabatar da wannan shiri, da sauran manyan injiniyoyi da suke tare da mu a wannan daki na labarai. Muna muku fatan alkhairi, Allah ya sa mana albarka. Idan za ku iya tunawa a cikin wato wannan rayuwa a barkoyi da muke tattaunawa satuttuka da suka gabata can, mun dauko tarihi tiryam-tiryam na ɗaya daga cikin hamshakai kuma manya-manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Salman al-Farisi. Allah ya ƙara yadda a gare shi, Allah ya masa rahama. To, lokaci ya yanke mana ba mu iya ba mu ƙarasa abin da muka ɗauko a kansa, har sai wata matsala ta gindaya mana ta tattaunawa akan sababbai da dalilai da ke kawo mace-macen aure a ƙasar mu ta Hausa. So, yau insha Allah ta'ala za mu kammala wato tattaunawar mu akan wannan bawan Allah, shi Salman al-Farisi. Abu na ƙarshe da ba mu yi magana a kansa ba, shi Salman al-Farisi ɗaya ne daga cikin sahabbai wanda Allah maɗaukin sarki ya ba shi ilimi da hazaƙa da basira. Abu na farko, in za a iya tunawa a lokacin da aka zo yaƙin gwalalo, ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq da ake faɗa, shi Salman al-Farisi shine ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama shawara cewa, ya Rasulullah, tun daga waɗannan maƙiya abokanan gaba sun yi cincirindo a kanmu, kuma so suke su ga sun kammala da mu yau, to ina ba da shawara a makida ta yaƙi ya kamata a tone madinan nan gabaki ɗayanta, a kewaye ta da wato khandaq, rami mai zurfi. An ce al-khandaq a larabci, ana nufin rami mai zurfi wanda ya ajizu anhu wato ar-rajil wal-rakib, ramin da yake mai zurfin gaske, mai tafiyar kafa bai isa ya tsallaka shi ba, mahayin abin hawa shi ma duk himmarsa da kokarin abin hawansa bai sai ketare shi ba, yasa aka yi ta tono. Wanda wata ran insha Allah ta'ala za mu zo mu tattauna akan wannan mas'ala ta shi yakin khandaq, yaya aka yi shi da sauransu, dalilin da yasa aka samu nasara kenan da aka tone wannan rami. Su abokanan gaba da suka zo suka kasa shigowa su tarar da musulmi a Madina, sai da suka zauna wajen kwana 20 suna jira yaya za su yi hikimar da za su yi su tsallako. Allah ya jarrabe su, ya koro wata iska wanda iskar nan ta yi ta ɗauke hemominsu da suka ainihin wato kakkafa. Sannan Allah ya kawo musu tsoro, ya shiga cikin zukatansu, suka yi ta gudu suka kasa zama. Salman al-Farisi ya ba da wannan shawara, Allah ya ji kansa rahama. Wanda wannan runduna, inda ba don taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ba, da an sha wahala, shi yasa aka ce da su ahzab, wato ƙabilu da rundunoni ne suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cincirindo, suka haɗu don su halakar da shi, su halakar da musulunci Allah bai ba su iko ba, kuma an shiga firgici, an shiga tsoro, amma Allah ya ba da nasara. Allah ce izzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. So Salman al-Farisi ya taimaka kwarai da gaske wajen shawara da ya bayar. Allah ya ji kansa rahama. Idan muka lura da tattaunawar da muka yi akan kissar musulunta shi kan Salman al-Farisi, zai bayyana gare mu mu gane fadin ilimin da Allah ya bashi. Abul Bukhtari yake cewa an ce wa Aliyu ibn Abi Talib akhbirna an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, do Allah ya Aliyu ka ba mu labari dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai ce wa kuke so in ba ku labari a kansa? Aka ce ba mu labari ga Abdullahi bin Mas'ud. Ya ce Abdullahi bin Mas'ud wannan mutumin alimul Qur'ani was sunna. Abdullahi bin Mas'ud a cikin sahabbai ya san Al-Qur'ani, ya san sunna. Sumantaha wa kafa bihi ilman, idan aka zo kan ilimin Qur'ani da sunna to ya isha, sai dai Fatiha ya kwana kawai. Azza Allah ya fada a cikin hadisi wata rana yace man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd, wanda yake so ya karanta al-Qur'ani madara Qur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi wannan Al-Qur'ani din, to yaje karatu da karatun Abdullahi bin Mas'ud. Manzo Allah kansa ya tabbatar da Qur'anin Abdullahi bin Mas'ud, ya ba da gudunmawa mutuka a duniya ta ilimi dangane da Qur'ani. Malaman Qur'anin kenan, mahaddatansa, masanansa wanda suka ba da rayuwar su gaba da yakan hidima Al-Qur'ani. Muna fatan Allah ya maimaita mana makamanta irin waɗannan bayin Allah a cikin malamai wanda za su tsaya tsayin daka su ba da rayuwar su akan hidima Al-Qur'ani, karanta Al-Qur'ani, karantar da Al-Qur'ani, nusantar da mutane akan Al-Qur'ani, don shine babban littafi da Allah ya wajabta mana mu bauta masa da shi da kuma maganganun sa shi Ubangiji tabaraka wataala. Sai suka ce to Ammar fa, Ali bin Abi Talib yace to Ammar mumini ne mai mantuwa, idan kuma ka tunatar da shi take sai ya tuna. Suka ce to Abu Zar Ghifari yace tab Abu Zar Ghifari wa ilman ajaza anhu, shi kam ya haddace ilimin da ma yafi ƙarfinsa. Ma'ana tsabar ilimin Abu Zar Ghifari, ya kiyaye ilimin da nauyinsa yafi shi. Allahu akbar, Allah ya jikan waɗannan bayin Allah mutanen kirki. Aka ce Abu Musa al-Ash'ari fa, wannan kam inji Ali bin Abi Talib ya mari ne a cikin ilimi ma, ya shiga cikin ilimi ya dulmuya yari ne har ma ya fita daga cikinsa, mana mutuwa ta same shi kenan. Aka ce to Huzaifa ibn al-Yamani fa, yace Huzaifa ibn al-Yamani a'lamu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil munafiqin. Huzaifa ai shi yafi dukkan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin labarin munafikai. Duk wasu munafikai da suka fitini annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da Huzaifa su. Abin da ya faru shine wata rana ne annabi alaihi salatu wassalam ya saki list, ya saki sunan naki na wato munafikai da suke tare da shi annabi a Madina. Ya kira Huzaifa ya ce da shi, ya kai Huzaifa ibn al-Yaman, kaga wane da wane, to kada ka rudi sallarsu da karatunsu da ibadarsu da kaza da kaza da kaza din su kaga wani kar ka rudi da jihadin da yake fita kar ka rudi da sallar da yake kar ka rudi da sadakar da yake munafiki ne kaga wani da wani shi ma munafiki ne kaga wani shi ma munafiki ne annabi ya saki sunan nakin nan malam masha Allah tabarakallah Hudhaifa ki yayi yaya aka yi sai labari ya zo wa sayyidina Umar magana ta fara yaduwa a Madina cewa ai annabi ya saki list din munafikai don Allah jama'a mu duba karfin imani irin na Umar ibn Khattab yamma zai samu Hudhaifa ibn al-Yamani yake ce da shi ya Hudhaifa ina hada ka da girman Allah ya Hudhaifa ina hada ka da girman Allah don Allah don girman Allah shin ina cikin munafikan da annabi ya baka labari cewa su munafikai ne Hudhaifa ya ce baka ciki kuma kar wani ya sake zuwa ya tambaye ni bayan kai anan abin da nake so mu dauka mu lura da shi shine yanzu a ce a ce har sayyidina Umar da kansa yana jin tsoron kai ya zama munafiki ya jama'a Sayyidina Umar ibn Khattab da kanshi yana bibiyar shin yana cikin munafikai ko baya cikin su saboda tsabar gudun wato hadarin da ke cikin munafurci yace to kar wani ya sake zuwa bayan kai ya tambaye ni dan kun ga ba haka ba ya zama ba sirri ba kenan annabi ya ware shi ya gaya masa in wancan yazo aka duba mai wannan ma yazo aka duba mai kowa ma ba sai yazo a duba masa ba daga baya kuma sai a waye gari a samu wato ansa ta bayyana to wannan yana nuna mana hadarin munafurci Allah ya raba mu da shi munafikai su suka wahar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zaman sa na Makka bai da matsalan munafikai amma da yazo Madina gashi dai a Madina aka samu alheri aka samu budi na musulunci al-futuhat amma ya sha wahala da munafikai idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idan munafikai suka zo maka sai su ce mu mun shaida cewa kai manzon Allah ne kai lalle manzon Allah ne sai Allah ya ce shine ko ya ya san cewa kai annabi ne amma munafikai makaryata ne ba su yarda cewa kai annabi ne da gaske ba Allah ya karyata su a wata ayar ma Allah da mai yace innal munafiqina humul kadhibun munafikai sune makaryata munafikai makaryata ne manzo Allah ya bada labari na ainihin wato sifofin munafikai Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu ayatul munafiqi thalath manzo Allah ya ce alama da ayoyi wato aya huna bi ma'ana alama alama ta munafiki guda uku ne idan haddatha kadhab kullum munafikin in yazo zance sai ya ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan kuka yi alƙawari shi sai ya saba wa idza tumina khan idan aka ba shi amana sai ya ci amanar riha'inci jama'a duk wanda aka ga yana da wannan sifa daga cikin sifofin nan manzo Allah a wata riwaya ce kana munafiqan khalisan ya zama tataccen cikakken munafiki so kaga ashe akwai hadari mutun ya rinka magana yana ƙarya amma yau abin tausayi akwai waɗanda ƙaryan nan da ita suke cin abinci ƙaryan nan da ita suke saka riga ƙarya da ita suke gina gida da ita suke hawa mota ƙarya da ita suke aure ƙarya da ita suke abubuwan da suke yi suna nan wallahi da yawa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wakil yara ƙarya manya ƙarya matan aure ƙarya ƴan mata ƙarya shugabanni ƙarya mabiya ƙarya masu rawani ƙarya, talakawan su ma ƙarya, mutane malam sun mai da ƙaryan nan ba komai ba. Mutum ya zauna ya shera uban ƙarya, kuma ƙaryar da za a haddace ta a tattare da shi, kowa ya san ƙarya yake yi, shi ya san ƙarya yake yi, waɗanda yake gaya maganar sun san ƙarya yake yi. Amma wallahi, saboda duniya ta goyi bayan ƙarya da munafurci, haka za a yi ta tafiya. So Allah Ubangiji muke roƙo ya kiyaye mu, ya kare mu, ya raba mu da wannan fitina ta ƙarya a tsakanin mu, ƙarya a cikin al'umma, wanda kuma mugun zunubi ne, yana cikin kaba'iran zunubai, kamar yadda Imam Zahabi, Allah ya masa rahama, ya kawo cikin littafin sa Al-Kaba'ir. Wajibi ne mu yi ƙoƙari mu kiyaye bakunanmu da faɗan ainihin maganganu waɗanda suke ba su da tushe, ko kuma don san zuciyarmu da ra'ayinmu kawai. To ƙarya, jama'a, sifa ce ta munafiki. Duk inda munafiki yake maƙaryaci ne. Sannan saba alƙawari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau dan Allah, jama'a, ƴan uwana, mutane, mutum nawa ke cika alƙawari? Mutum nawa ne yake cika alƙawari? Mutum nawa yake cika alƙawari? Kayi alƙawari da mutum taryam-taryam, ya rantse maka da Allah da dukkan sunan nakin Ubangiji zai sani, ya ma alƙawari zai maka da, amma sai saba. Shi ma duka haka za ka duba a tabaqat, kashe-kashen mutane, a saba alƙawari a gidaje, a saba alƙawari a kasuwanni, saba alƙawari a ma'aikatu na gwamnati, uwa uba saba alƙawari, ƴan siyasa waɗanda suka kewaya, suka farauto ƙuri'u daga hannun mutane, suka musu ƙarya na farko dai, suka zaɓe su, na biyu kuma suka musu alƙawari na ƙarya, suka saba alƙawarin, na uku kuma aka ba su amana, suka ci amanar. Kaga dukkan wato sifa ta munafurci ɗin ga ta nan dai ta tabbata. Kai ƙarya wajen zance, sannan kai alƙawari ba za ka cika shi ba, sannan kuma bayan ka hauka ragar mulkin kuma a baka amana ka ci. Manzo Allah ce duk wanda yake da wannan sifa, kana munafiqan khalisan, ya zama tataccen munafiki, wato wanda ya kamata a zo a rubuta a aji. Allah ka kiyaye mu. So jama'a, in ana maganar munafiki, kar wani ya rinka tafiya nesa, mutum kwakwalwarsa ta rinka kai shi nesa. Fara daga gida, fara daga kanka, fara da matarka, fara da ɗanka, fara da abokinka da yayanka da makocinka, fara da su duka. Waɗannan kadai babban shaida ne a gare ka da zai tabbatar maka ainihin abin da kake faɗa ko abin da kake tsammani. So bayan nan aka tambayi Aliyu, ya labarin Salman, Salmanul Farisi, dangane da ilimi, sai Aliyu yake cewa, to Salman al-Farisi kam adraka ilma al-awwal wal ilma al-akhir, ai shi ya riski ilimin farko da na ƙarshe gaba daya. Baharul la yudraku qa'ruhu, Salman al-Farisi kogi ne da wallahi ba isa a riski iya zurfinsa ba. Yace wa huwa minna ahlul bait, kuma Salman yana cikin mu ahlul bait, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi wannan manzila da wannan matsayi. Yace Salmanu minna ahlul bait, Salmanu yana cikin mu ahlul bait. Allah ya ji kan Salmanul Farisi. Kaga wannan yana nuna mana an yabi wannan bawan Allah da ilimi. Indai Ali duba ilimi irin na Ali bin Abi Talib, zai bude baki yace Salmanu ya riski ilimin farko da na ƙarshe. Ai masha Allah tabarakallah, kuma kar ku manta da mu, mutum ne wanda aka ce ya dade sosai. Allah ba shi shekaru masu tsawo, wanda ya samu wato gogewa ta rayuwa, ya kuma fahimci abubuwa sosai kwarai da gaske. Sai aka ce, to fa anta ya amirul mu'minin, to ya kai kuma ya amirul mu'minin, dangane da wato ilimi. Wannan masu tambaye kaga ya kamata da sun dan kyale shi, tunda ya ba su labarin wasu. yace to ni dabi'ata in an tambaye ni bayar ina bayarwa idan kuma nayi shiru to nakan tafi kauye inje in nemo sai musu dabara dai kauye abinda suka tambaye shi bai gaya musu ba saboda za a tambayi mutum ne akan ilimin sa ya faɗa ya ce yana da ilimi kaza kaga wannan ai tazkiyatun nafs ne tsarkake kansa ne Allah cikin Ali bin Abi Talib Aun ibn Abi Juhaifata daga babansa Abi Juhaifa yake cewa manzo Allah ya kulla kawance tsakanin Salman al-Farisi da Abi Darda shi Salmanu ya kai ziyara wajen Abu Darda sai ya tarar da Ummu Darda mutabazzila tana cikin wani yanayi babu kimtsi babu ainihin wato irin shiri na mata da ya kamata su yi wa mazajensu kwalliya da ado da za a ɗauki hankalin miji a faranta masa Abu Darda ya zo ya je wajen Abu Darda Abu Darda ya sa aka yi masa abinci sai shi Salman ya ce to ka ci mana sai Abu Darda ya ce a fa inni sa'imun ni azumi nake ci shi kuma Salman ya ce to tunda ni abokinka ne kuma annabi ya haɗa da kai to gaskiya ni ba zan ci abincin nan ba sai ka ci ka ci sai ni ma in ci ba ruwana da azuminka Abu Darda ya kare azumin nan ya ci na'am daman annabi ya faɗa cikin hadisi sahihi as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi a wata riwayar aminu nafsihi mai azumi na nafila shine sarkin kansa ko shugaban kansa insha amda wa insha aftar in ya ga dama ya ci gaba da azumin in ya ga dama kuma ya sha kina idan kana azumin nafila kana iya karya azumin ko kuma kana iya ainihin wato ci gaba kai ne sarkin kanka ko shugaban kanka to shi yasa aka samu hadisi wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gida yace akwai abinci suka ce babu sai yace to fa inni sa'imun na dauki azumi wata ran kuma ya zo gidan sai ga an kawo wani abinci haka ya burge shi sai yace a bashi kawai ya ci abincin ya ce da azumi yake amma yanzu ya ci abinci so babu laifi dan an karya azumin nafila in ka ga dama ka ci gaban ka ga dama ka karya to dan kada wani ya jiya akai to yana azumi kuma ya ci abinci dare yayi Abu Darda ya tashi ya miƙe kama sallah da daddare ya Allah Allah ka sa mu cikin bayinka waɗanda suke himmatuwa akan kiyamul layl din nan sallar dare sallar alheri sallar dare abun farin ciki sallar dare duk wanda ya lazimce ta yana cikin alheri a rayuwar sa malam sallar dare duk wanda Allah ya taimake shi yana yin ta insha Allahu ta'ala zai samu rahmar ubangiji sallar dare aikin manyan mutane zababbu bayin Allah da Allah ya girmama su waɗanda suke hana idan su bacci wannan su yana mun mutane suna bacci Abu Darda yana cikin waɗanda suke raye daransu da salloli da ibada kawai sai aka shi Salman al-Farisi sai ya ga Abu Darda ya miƙe yana ta sallah sai shi Salman al-Farisi ya ce koma ka kwanta koma ka kwanta ba wai ya ce da shi ya koma kwanta bane dan wani abu illa kawai yana so wato ya nuna masa cewa lalle jikin sa yana da haƙƙi akan sa, iyalin sa ma suna da haƙƙi akan shi, saboda a lokacin nan da shi Abu Darda ya ga Ashi Salman al-Farisi ya ga matar Abu Darda, Ummu Darda, ya ganta a cikin wani yanayi, yace ya ke ba kwalliya ba ado wa mai gidanki, tana can tana zaune a gefe tana zaman haƙuri. Sai ta ce akhuka Abu Darda ilaysa lahu haja fi dunya, dan uwanka Abu Darda bai da wata bukata a duniya, ba ruwansa da mace, ba ruwansa da komai, shi duk wani abu na jin dadi bai damu da shi ba kawai. Shi yasa ka ganni a haka, nayi kwalliya nayi ado ma ba ruwansa da ni, ba dan yana fada da ni ko yana gaba da ni ba, shi kawai Allah bai sa masa sha'awar mace ko alaka da ita akan jin dadin rayuwa ba sam. So Abu Darda'i haka da yake. Salman yace koma ka kwanta, ya koma ya kwanta. Shikenan bayan an jima can kamar sun fara bacci, ashe Salman al-Farisi shi bai wuce ba, yana nan yana lura da shi, sai ya ga ya da miƙewa zai kama sallah kuma. Sai shi Salman yace koma ka kwanta, haka dai suka yi ta yi, yace ya kwanta ya miƙe zai yi sallah. Yayin da dare ya zo ƙarshe, sai shi Salman al-Farisi ya ce wa Abu Darda'i kumil an, tashi yanzu kai sallar da za ka yi, ni ma zan yi. Suka tashi a matsayinsu na sahabbai dukansu suka yi sallah. Sai shi Salman al-Farisi yake ce Abu Darda, inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Ya kamata Salman ka sani cewa ubangijinka yana da haƙƙi a kanka. Na'am, haƙƙin farko da bawa ya kamata ya mai da hankali a kai shine haƙƙin Allah a kansa, sannan kuma kan ka kai kanka kana da haƙƙi a kanka, sannan abu na uku yace da shi iyalinka ma suna da haƙƙi a kanka. Ya Salman, iyalinka suna da haƙƙi a kanka, kenan akwai buƙatar ka bawa iyalinka haƙƙinsu, ba wai za ka dauko mace ka zo ka ajiye ta bane, ba ka ba ta haƙƙinta, kowa ka ba shi haƙƙinsa shine adalci. Salman yaje gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ambata masa wannan abin da ya gani, dangane da dan uwansa Abu Darda, idan aka hada su abokantaka. Manzon Allah ya ce sadaqa Salman, lalle abin da Salman ya faɗa akan Abu Darda yayi gaskiya. Haka Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisin da Imam Tirmidhi. Abin koyi anan ya koyan uwana, wannan iya nuna mana wani abu. Yana nuna mana wato tsabar kwaɗayin da sahabbai suke da shi na kusantar Allah, wanda yau shi ne abin da muke fama muke ƙarancinsa, kusantar Ubangiji ta hanyar yi masa bauta da kaɗaita shi da yi wa kanmu tanadi da za mu gamu da Allah lami lafiya ran tashin alƙiyama. Allah ka yafe mana, Allah kai mana afu, Allah ka sa aljanna ce mu komar mu. Ya Ubangiji, kurakuran da muka aikata a wannan duniya da haƙƙin da muka shiga naka da haƙƙin mutane da muka shiga, ya Ubangiji kai mana afuwa, ba don halin mu ba ya Allah, mu gajiyayyu ne. Ya Allah ka azurta mu da lafiya da nisan kwana da zamu iya maka bauta. Ya Allah, idan ka zo ɗaukan mu ka ɗauke mu na musulmi mu'minai waɗanda muka yadda da kai muka yi imani da kai. Duba da wannan hadisi ya ku yan uwana, ta ɗanwantaka da annabi hada Salmanu da Hudhaifa, ai Abu Darda, yana nuna mana ashe musulunci yana son wato ɗanwantaka din, addinin musulunci yana son ɗanwantaka. Amma yau irin wannan ɗanwantakan akwai ta? Amininka da kake tare da shi kana ganin amininka ne, in ba sa aka ci ba wallahi shine farkon ha'ininka. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, Allah ka ba mu kariya, wanda kake jin cewa ka yadda da shi zaka iya bar masa komai naka, wallahi idan ba a ci sa'a ba shine farkon wanda zai ha'ince ka, kuma shine farkon wanda zai yaudare ka. Kashi nan abubuwa da yawa sun faru a rayuwa ba sai an buga misali ba. Wanda kake ga mafi son ka ne sai ya ha'ince ka. A ƙasar nan ɗa ya ha'ince uba, uba ya ha'ince ɗa. A ƙasar nan mace ta aure ta ha'ince mijinta, suna ma kan ha'inta ɗin. Mace tana tare da kai ne ma take kawai ta kassara ka, ta ga ta kammala da kai. A zo ana mata murna ta karya ka. Zama na rashin mutunci, zama rashin tausayi, zama ya za a tatse shi, zaman me kika samu a wajensa, zaman yaudara, zaman rashin amana. Aboki da aboki, ka amintar da abokinka akan iyalinka ya ha'ince ka. Yau nawa ake samun aboki ya je ya nemi matar abokinsa? Wallahi wannan uwa yana bani wani labari da ya tayar mun da hankali, ya ce lallai amana babu ƴan uwantaka ɗinnan da Annabi ya ƙoƙarin dasawa a tsakanin mutane a lokacinsa. Manzon Allah ya yi iya ƙoƙarinsa wajen tabbatar da ƴan uwantaka da ƙaunar juna a tsakanin sahabban Annabin nan. Dan mu yi koyi, amma yau ina abokinka maƙiyinka, subhanallahi alazim, sai ma ka rufe ido ka rasa gane waye masoyinka saboda Allah, waye naka, waye mai ƙaunarka. Wannan ba Allah yake bani labari, zan faɗa don saboda duniya ta ji, kuma mu gane lalle lalacewar mu ta wuce duk yanda ake tsammani. Mutum ne yana tare da aminansa, babban abokinsa, ashe bai sani ba yana alaƙa da matarsa ta hanyar waya. Ya kira matan nan ta waya su shirya maganganu na rashin mutunci, ashe har zuwa yake ya gayyace ta gidansa. Matansa shi wancan ɗin ba su sani ba, ya je keɓance da matar abokinsa ya lalata da ita. Tsautsayi kuma ɗin hakan ta faru. Wata rana Allah ya sa shi mutumin ya karɓi wayar matar tasa, yana bincike, Allah ya taimake shi ya ga irin maganganu da hotuna na batsa na rashin mutunci da ita matar take ɗaukan kanta da kanta ta yi tsirara, mijin kansa ba ta masa wannan, ta aika abokin miji, da shi ma abokin mijin irin abin da yake aiko mata. Yanzu mata abin da za ku yi, sakamakon da za ku yi mazajen ku kenan. Wannan cin amana da wannan yaudara, ya aure ki ya biya sadaki, a ɗaura aurenku da salatin Annabi, a ce yau ke matarsa ne, shi ma mijinki ne, yau sakayyar kenan, abin da za ku yi kenan. Wannan abin kunya da me ya kama? Shiyasa da mun duk lokacin da ka ga mace ba ta so miji ya ga wayarta, to wallahi da walakin goro a miya. Duk ranar da ka je gidanka ka ga miyarka da goro a ciki, gudan goro a ciki, to lallai akwai ta kitimurmurar da aka shirya. Ka bi a hankali kar ka sha wannan miyar. Duk lokacin da ka ga matarka kai ba ta so wayarta ta shiga hannunka, to wallahi akwai abin da take shiryawa. So ya kamata wallahi mata ku ji tsoron Allah. Daga ƙarshe dai wannan mutumi sai da ya yaudari wannan mata, ya yaudare ta, ya je ya yi ta saduwa da ita, ya yi mata ciki, kuma tana gidan aure, gidan abokinsa, ta zo ta haifi ɗan da ba na abokin ba. Allah da hikimarsa kuma da ta zo haifan ɗan, yanda ka san kara aka tsaga da abokin wancan, sai gashi ɗa ya fito gau, irin abokin wani dan uwa ya zo yi masa murna matarsa ta haihu ya ga yaro ya ce kai amma wani gaskiya masha Allah wannan da yayi kama da wani kamar kare aka yanka wallahi kai ko kuna dangantaka ne da wani duk da na san cewa dai abokinka ne shi dai wannan mai gida kawai shi ya san kuttu da bakin cikin da yake cikin zuciyarsa yana ganin wannan da ya san ba dan sa bane ba to kun ga babu yan uwantaka wallahi akwai karancin ta yau yan uwantaka cin amana ita ta yi yawa a tsakanin mu bayan wannan a cikin wannan kisa ta Salman al-Farisi da Abu Darda'i abinda zamu karu da shi shine ashe maza ya kamata ku ji tsoron Allah ku rinka ba mata hakkin su na harkar auratayya da zamantakewa yau ga sahabi guda an ci gyaran sa akan alakar sa da yake da matarsa so jama'a ya kamata ku sani aure amana ne kuma ita mace da Allah ya yi ta ya sanya bukatar ta ga da namiji dole ta zama ta karkata gare shi ya biya mata bukatar ta ta auratayya saboda kada ta fada cikin halaka amma yau masifar da ke faruwa sai kaga mutum namiji wallahi yana tare da matarsa ya kaurace mata bila adadin lokaci wata mata tana mun fatawa tace tsakanin ta namijin ta yau shekara 4 alakar aure bai shiga tsakanin su ba an yi tayi magana yace ai ba dole bane ba tilas za a yi masa a za ka ce ba dole ba inda kuka dauko ta ka auro ta ka raba ta da wasu mazan a waje ai dole ne ka biya mata bukatar ta auratayya jahili mara karatu mara sanin ya kamata shi zai faɗi wannan wa matar shi akwai waɗanda suke tare da matan banza a waje su bar matan su na sunna su je suna biyan bukatar su ta sha'awa a waje kun cuci matan ku kun yaudare su kun ha'ince su kun ci amana kuma wallahi sai an yi da yayanku ko mazan ko mata akwai waɗanda kuma suke tarewa ita waccan laifinta kawai dan ta tsufa su koma kan amarya su ta fama uwar gida kuma daman an dade ana bugawa da ita sai a rabu da ita wani bawan Allah ya je ya yi aure kafin ya yi aure shekararsa wajen 9 da matarsa ya je ƙara aure tun da ya ƙara auren nan ya tare a ɗakin amaryan nan yau zai dawo ne gobe zai dawo za a ba da girki wa uwar gida yau ne gobe ne jibi ne yau ne gobe ne jibi ne wallahi abu ya gagara gaba ki ɗaya sai da ya shekara cir a ɗakin wato wannan amarya ita dai uwar gida tun tana haƙuri dai ta kasa haƙuri ce da ta yi magana ta ce mai gida ba za ka dawo ba ne me haka ni me matsayina ne kam wallahi buɗar bakinsa wannan ba Allah sai ya ce ashe baki da mutunci shekara 9 muna tare da ke yanzu kawai dan na zo shekara 1 da nayi har kina da bakin da zaki min magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba ha'inci ka duba yaudara ka duba cin amana na mazan wannan zamani to suna nan idan mata suna baka labarin tarihi na rashin mutunci da maza suke musu na kaurace musu da kin biya musu bukatar su da hakkin su na auratayya abun bai da dadi kwarai da gaske Allah ubangiji ya kiyaye so ya kamata mutane mu ji tsoron Allah mu biya wa matan mu bukatun su tunda kuwa an tsare su a gida an zaunar da su kuma an hana su alaka da wani miji in ba mijin su na aure ba to lalle ya kamata mu dauke musu kewa kamar yadda aka umarci Abu Darda'i wa matarsa kuma ku mata ashe wannan yana nuna ya kamata mace ta rinka yin kwalliya da ado wa mijinta tun daga Abu Darda'i ya tambayi matar Abu wannan Salman al-Farisi ya tambayi Ummu Darda mali ra'aytuki mutabaddila ya na ganki babu kwalliya babu ado wa mijinki kenan wannan yana nuna ashe mace ta ya kamata ta rinka yi mijinta ado ta rinka yi mijinta kwalliya ta kyautata wa mijinta ta faranta wa mijinta ta rinka yin abinda za ta dauki hankalin mijinta kada ya fita waje rinka sha'awar wasu mata idan an zo magana tawadu da kankan da kai dangane da bawan Allah na Salman al-Farisi to sai a rufe kofa kawai Allahu akbar Salman al-Farisi aka ce gida aka ce za a gina masa gida fa na zama aka ce za a gina masa yace yo dan me za a mai da ni mai mulki yace ai mai mulki shi yake mallakan katan gida ai sai ni ban da bukatar gida a duniya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yace sam bai da bukata bayan Allah salihai su a wajen suna ganin shugabanci nauyi ne ake dora musu kuma shugabancin nan ba wani abu ne na tashrif ba laysatil imaratu tashrifan la yarawnaha tashrifan ba sa ganin cewa kamar mulki wani abu ne na daukaka su dai salihai mu ne yanzu gaskiya abinda muke gani a dora mana nauyin al'umma da mulkin al'umma mu zamantu muna shugabantan su to wannan wani abu ne wanda yake matsayi ne to amma matsalar shugabanci tambayoyin da za a yi maka kwabo da kwabo yaya ka shiga yaya ka fita yaya talakawanka suka kwana suna da ruwan sha suna da abinci suna da sutura sun samu kwanciyar hankali ko ku ana musu ta'addanci ko an hana su kaza an ba su kaza yaya mu'amalar su yaya ilimin su yaya lafiyar su yaya makotakan su yaya zamantakewar su yaya ainihin wato auratayyar su yaya kaza din su wannan fa duk mutumin da ya zama shugaba a cikin al'umma wallahi tallahi sai an masa wannan tambayoyi daya bayan daya to ya jama'a wanda za a maka tambayoyi ko a gidanka ne za a maka tambaya dangane da yayanka akan wannan abu ai mutum ba zai kai labari ba Allahu akbar ya Allah ka ba mu kariya ya Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu ikon sauke nauyin da ka dora mana na ainihin wato shugabancin iyalin mu ma ba wai shugabancin wani ba wallahi shugabanci hadari ne yana da nauyi matuƙa wallahi shi sa bayin Allah suka buga kikkiawan misali a rayuwar su wato aura il amsal ake cewa fi zuhudi wajen gudun duniya da kuma tawadu'i da kankan da kai da kokarin samar da adalci a zamantakewar su da al'ummar su da jin tsoron Allah sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda an ruwaito cewa wallahi yace dole zai gyara hanya yana jin tsoron kada Allah ya tambaye shi yaya raqumi yayi tafiya akan hanya yaya raqumi yayi tafiya akan hanya ya tuntube yaya raqumi yayi tafiya akan hanya ya fadi subhanallah mu kam yau ya sayyidina Umar da kana raye ma da ka sha mamaki ba ma raquma ba an mutane ma masu raquman ma faduwa suke yi a motocin su su mutu saboda rashin kyawun hanya kaje ka fada rami ka danna wani guri kaje kai hadari mota ta yi ulikulin kubura da kai da kyar za a fito da gawan ka saboda rami da aka bari a hanya ba a rufe shi ba nawa wannan shiwa gabanni suka sabbaba mutuwar bayin Allah da hadururruka da ake a hanyoyi ba su kudi su gyara mutane hanya su cinye kudin bara su yi aikin ba su ta kashe mutane a hanya su ta jefa mutane cikin hasara na ababen hawansu wal iyadu billah to Allah kiyaye mu Allah ba mu shugabanni na gari waɗanda za su rinka kula da haƙƙin talakawan su dare da rana so ya kamata mu sani cewa mallakan abun duniya ko tara abun duniya saboda sarauta wannan fa ba zai zo mutum da alheri ba saboda idan ka kwatanta irin tambayoyin da aka ce za a yi wa mutum to ya shiga cikin wato tashin hankali Salman al-Farisi akwai ata da ake bashi kyauta da gwamnati take barwa kuma kace albashi ana bashi 5,000 a wancan lokacin an ce yana shugabantar mutane sama da mutum 30,000 yana tashi amma ya hudu ba a cikin wata abaya da yake sawa rabinta idan yazo kwanciya da bacci ita ce mayafinsa rabin kuma ya rinka yafawa jiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rigar da yake sawa da ita yake lulluba da ita yake rufuwa subhanallah kyautar da ake bashi na gwamnati duk sai ya kyautar ya ba mutane amma ya abin da ya fi fifita shine yana cin abin hannunsa aikin hannunsa yake ci in ka zo babi na ibada in dare yayi wato himma dai a wajen Salman al-Farisi ba a cewa komai karatun Qur'ani ne sallah ne ibada ne da sauransu shi kam ba abin da yake sha'awa irin duhun dare ya tashi da daddare ya tafafatawa Allahu akbar Allah ka azurta mu da koyi da waɗannan bayin Allah zababbu bayin kirki waɗanda suka yi abin da ya kamata a yabe su da ƙarshe haka lamarin rayuwa take wato duk inda mutum ya kai kuma sai Allah ya ɗauki ransa bayan tafiya mai tsawo da Salman al-Farisi ya yi yana neman ina zai samu gaskiya ya yi imani da ita har sai da Allah ya tabbatar da diga-digansa akan as-siratul mustaqim hanya mai gaskiya sai kuma gashi mutuwa ta zo masa bayan ya bi manzon Allah ya rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana Sa'd bin Abi Waqqas da Abdullah ibn Mas'ud sun shiga kan Salman al-Farisi lokacin da yazo zai mutu kawai sai suka ga ya fashe da kuka sharkab sai aka ce da shi ma yubkik me yasa ka kuka yace wani alƙawari ne da manzon Allah ya bar mana shi mu kula da shi yace ban iya kula da shi ba la ilaha illallah aka ce me wannan abinda annabi ya dora mana din ba mu bi shi ba yace manzon Allah ce li yakun balagu ahadikum min ad-dunya ka zadir rakib uzurin ɗayan ku ya zamanto a wannan duniya kamar guzurin matafi ne lalle guzurin ɗaya daga cikin ku ya zamanto kamar guzurin matafi ne shi yanzu haka muke tsakani da Allah tanadin da muka yi abinda muka tanada haka ne kamar guzurin matafi ne subhanallah duk ya kashe musu jiki su ma ga baki daya matar Salman al-Farisi take cewa lokacin da mijina yazo zai mutu ya kira ni yana cikin wani daki yana da kofofi guda hudu yace ki bude kofofin nan gaba daya fa inna li al-yawma zuwaran ina da masu ziyara yau da za su kawo min ziyara la adri min ayi hadhihi al-abwab yadkhuluna alayya wallahi ban sani ba ta wace kofa za su shigo min amma dai ina da masu ziyara ashe yana nufin mala'ikun mutuwa ne da za su zo masa mala'ikan mutuwa yakan zo da ƴan rakiyansa yace a bashi turaren miski aka kawo mai turaren miski yace sheƙa mun shi cikin wata buta ko sheƙa mun shi cikin wani mazubi ki feffe saki yayyafa mun wannan turaren a gefen shimfiɗa ta saboda idan mala'iku sun zo waje na za su dauki raina su ji kanshin wannan turare ana yi masa haka mallan sai gashi Allah ya kawo mala'ikun nan sun dauki ransa aka duba aka ga kamar bacci yake akan shimfiɗa sa ashe Salman al-Farisi Allah ya masa rasuwa haka Abu Nu'aym ya kawo wannan kisa cikin Hilyatu al-Awliya Allahu akbar Allah ya ji kan Salman al-Farisi Allah ya yafe masa Allah ya ranganta masa Ubangiji ya sa mu koyi da waɗannan bayin Allah da hali na su na ƙwarai Allah ya ba mu dacewa anan ya kamata dasa aya dakata saboda yanayin da lokaci abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tun da fara shi Allah Ubangiji ya ranganta mana Allah ya ji kan Salman al-Farisi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته